Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Alheri Grace Abdu ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin tubalin tsaro da Hassan Maina Kaina ke gabatarwa. Sai kuma shirin da dan gari, shirin haɗin gwiwa na muryar Amurka da tashoshin radio a ƙasashen Afirka. Kafin nan ga halin da duniyar ke ciki.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya. Mai karantawa Baba Yako Makiri. Wani alƙalin kotun tarayya ya bayi wa ma'aikatar shari'ar Amurka wa'adin mako guda da ta gyara wata takardar shaida da aka yi amfani da ita wajen tabbatar da bincike da aka gudanar a gidan tsohon shugaban Amurka Donald Trump a jihar Florida kwanan nan kafin bayyana sauran takardun ga jama'a. Wasu gungun kafafen yaɗa labarai na neman takardar bayan binciken da ba taɓa ganin irinsa ba da aka gudanar a wani ɓangare na binciken gwamnatin tarayya kan yadda Trump ke tafiyar da wasu bayanan sirri da ya kai a Mar-a-Lago. Sammacin da kotun ta bayar da aka yi amfani da shi wajen binciken gidan Trump a makon da ya gabata ya kasance a buɗe, wanda ke nuna cewa Trump na fuskantar binciken yiwuwar aikata laifuka da suka hada da hana yin adalci da kuma yiwuwar keta dokar leƙen asiri. Dokar dai ta haramta samu da kuma fitar da bayanan tsaron ƙasa da za a iya amfani da su wajen cutar da Amurka da kuma amfanar da abokan gaba. Ficewar 'yan Hong Kong a cikin watanni 12 da suka gabata na ƙara nuna fargaban cewa matsayin tsibirin da ke zama cibiyar hada-hadar kuɗi ta duniya na iya fuskantar hadari. Fiye da mazauna birnin 113,000 sun bar yankin a cikin shekara guda da ta gabata, wanda ke nuna raguwar kashi 1.6 cikin 100 na yawan al'ummar yankin. Wannan dai shine raguwar yawan jama'a mafi girma a tarihin Hong Kong tun bayan kafuwar yankin shekaru 60 da suka gabata. Wannan ficewa da aka yi a cikin shekarar da ta gabata ya samo asali ne daga tsauraran manufofin Hong Kong na COVID-19 da tashe-tashen hankulan siyasa, kamar yadda ƙwararrun China da dama suka shaidawa muryar Amurka. A wani lokaci yayin barkewar cutar, Hong Kong ta buƙaci gidajen hotel su killace matafiya tsawon kwanaki 21. A makon da ya gabata, Hong Kong ta rage lokacin killacewar da ake bukata zuwa kwanaki 3 daga mako 3. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wasu mahara sun kai hari a wani otel da ke Mogadishu babban birnin Somalia a jiya Juma'a, inda suka tada bama-bamai tare da bude wuta. Shaidu sun shaidawa sashen Somalia na muryar Amurka cewa sun ji karin fashewar wasu abubuwa guda 2-3 a otel din Hayat da ke mahadar KM4 da yammacin jiya Juma'a. Rahotannin farko sun ce maharan sun kai harin ne da motar kunar bakin wake kafin 'yan bindiga suka shiga otel. Wani jami'in dan sanda ya shaidawa kamfanin dillancin labarai na Reuters cewa wata mota da aka dana bama-bamai ta tashi a kusa da otel din, daya kuma ya fada a kofar otel. Wani ga nau'i ya ce an yi musayar bindigogi a cikin otel, inda jami'an tsaro ke kokarin fatattakar maharan. Kakakin 'yan sandan Somalia Abdi Fatah Adan Hassan ya ce yanzu rundunar 'yan sanda na fafatawa da 'yan bindigar, a cewar kamfanin dillancin labaran Faransa. A ƙarshe, shugabannin ƙasashen China da Rasha, Xi Jinping da Vladimir Putin, za su halarci taron kolin ƙungiyar ƙasashe G20 mafiya ƙarfin tattalin arziki a duniya da za a yi a watan Nuwamba a tsibirin Bali, inji wanda ya dade yana ba shugaban Indonesia shawara. Andy Wijajanto, tsohon sakataren majalisar ministocin kasar kuma mai baiwa shugaba Joko Widodo shawara ba hukumanci ba, wanda aka fi sani da Jokowi, ya shaidawa kamfanin dillancin labarai na Reuters cewa shugabannin biyu za su halarci taron. A ranar Alhamis, Widodo ya gaya wa kafar labarai ta Bloomberg News cewa shugabannin biyu sun ba da tabbacinsu. Jami'an fadar shugaban kasar Indonesia ba su amsa buƙatar tabbatar da rahoton ba. Ma'aikatar harkokin wajen ƙasar China ba ta amsa buƙatar kamfanin dillancin labaran Reuters ba na neman jin ta bakinta. Wani mai magana da yawun fadar Kremlin ya ƙi yin tsokaci ga Bloomberg, amma wani jami'i da ke da masaniya ga lamarin ya shaida wa kamfanin dillancin labaran cewa Putin ya shirya halartar taron.
Labaran labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Hassan Maina Kaina da shirin tubalin tsaro, shirin da ke haska fitila kan matsalolin tsaro da suka buwayi al'umma da kuma matakan da jami'an tsaro ke dauka na shawo kan lamarin.
Masu sauraro, assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro.
A cikin shirin namu na yau, za mu duba yadda gidauniyar Kulfin Foundation ta gudanar da wani gaggarumin taron neman zaman lafiya a shiyar arewa maso gabashin Najeriya mai fama da rikice-rikicen 'yan ta'adda na Boko Haram. Toma Dalla. An dai gudanar da taron ne a birnin Maiduguri, fadar gwamnatin jihar Borno, kuma shugabar gidauniyar ta Kulfin Foundation, ambasada Umi Kulfin Muhammad, ta mana bayanin manufar shi wannan taro.
Manufar shirya taron shi ne, yadda kuka gani dai mutanen da kallon mutanen da muka kawo nan, yadda za su taka rawa domin ganin an samu canji sosai na zaman lafiya a arewa maso gabas da kuma Najeriya ma gabaki daya. So shi yasa muka gayyato kaman su Sheikh Ahmad Gumi, Sheikh Mahmud Mustafa da kuma ga gwamnati da sauransu dai kasana. So banda wa'annan kuma muna son mu fara aiwatar da wannan yadda ake cewa daga jijiya, idan kana son kai abu ba wai daga saman ice ba, daga jijiyan zaka soma shi. So daga jijiyan ne, from the grassroots muke soma, muka yi kokari. So through engaging din mutanen community. So shine yanzu ga sunan duka sun zozo ko bayan any fadani attending da sauransu, kuma akwai community leaders anan din gabaki daya da sauransu dai, domin wanzar da zaman lafiya ne muke.
Professor Ibrahim Umara Gudun Bali kwararre ne akan dangantakar kasa da kasa, mulki da kuma sha'anin tsaro daga Jami'ar Maiduguri, na daya daga cikin wadanda suka gabatar da kasidu.
To mun yi magana ne akan yanda za samu zaman lafiya, den kuma mun yi magana ne ta vertical and horizontal, kashi biyu. Kashi daya wato a gefen bangaren yanda makamai ya yawata a kasuwannin duniya, dan da kuma yanda wayansu mutane ake amfani su a cikin kasashen mu su kawo bambanci a tsakanin mu, matasan mu su yi amfani da makamen su kawo mana rashin zaman lafiya. A mataki na biyu kuma muna so yanda za a yi bunkasa ilimi da sana'i da kuma kawo zaman lafiya musamman ma a Borno, yanda mutanen mu ana mayar da su inda suke, su je su zauna inda ya kamata, su yi noma, su samu da gurin kai. Dai kuma wayannan abubuwan zai sa insha Allah mutane a tsakanin su za su zauna a kamar kungiyance, su fahimta juna, su faɗakar da juna muhimmanci ma a kan zaman lafiya. To wayannan abubuwa shi ne abubuwan da muke da muna da tarihin wajen sakara 300,000 da wani abu. Kuma Islama ta zo mata nan gudun ne a Najeriya, kuma me ya faru da wayancan mutanen da suka samu mutane sun zauna zaman lafiya duk da bambance-bambance, kuma yanda yau da gobe a fasalin siyasa an zo an mayar da su kamar ba komi ba, wanda sabonin da sun zo kuma ba za su ya su je anguwanni su yi abin da ya kamata ba, wanda ya sa mutane sun rasa abin da ya kamata su samu, sai zuciya ya hau zuciya, kuma ga makamai sai abin ya fita a hannu.
Babban malamin addinin musulunci nan da ke birnin Kaduna, Sheikh Dr. Ahmad Gumi, ɗaya ne daga cikin manyan malaman addinin musulunci da suka halarci taron.
Da abubuwan da jami'an tsaro suka bayyana a nan, da kuma chairman na occasion da wakilin Shehu Barno ya yi bayani mai kyau, da kuma shi wanda ya yi kasida Professor Ibrahim, to duk kowa ya faɗi albarkacin bakin shi, kuma ya kawo fa'ida cikin abin da ya faɗa, wanda za a iya ɗauka a aiwatar da shi a wannan ƙasa. Cewa fa hanyar lalama da lallashi fa ita ce hanya wadda ta fi, amma ba a ce fa ba a amfani da ƙarfi ba. Akwai wani hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda aka rawaito Annabi yake cewa Allah ya ce inna Allaha rafiqun yuhibbu ar-rifq wa yubti bil-rifqi ma la yati al-aswa. Allah mai son lalama ne da tausayi, kuma sai ya baka ta hanyar lalama da tausayi abinda zai bi, zai baka ba ta hanyar tsiya. Saboda haka idan bi mutanen nan da lalama da abun nan, to insha Allah za a samu mafita daga cikin wannan abu. Wannan conference din kamar yadda bayani ya zo, na zo ne musamman wannan kasa, kuma ban taba zuwa Maiduguri ba sai wannan kawo. Na zo domin na ga yana da mahimmanci kwarai, to amma kamar sauran conference da nake ta zuwa ba nan kadai ba, Kaduna mun yi abu. Matsalar shi ne kamar yadda ake cewa ana yi ma wanda ya riga ya tuba wa'azi. Misali ne liman ya juyo sallan asuba, bayan an kare sallan asuba sai yanga cima masu sallan asuba, kun ga wannan sallan da muka yi tana da mahimmanci fa kun ka zuwa sallah. To ai sun riga sun zo sun sani, ko limami a church lallahi haji ya ce to fa kun ka zuwa church lahadi, to ai wanda kake gaya sun riga sun zo, wato preaching to the converted. Abinda muke yi su yaran nan da muke so su ji wannan magana, su ya kamata in ka tarawa su yaran, in daji za mu same su mu je mu shiga mu same su, ai musu magana, ai musu wa'azi. Sannan kuma nabi su ji shine shugabannin, su shugabannin in ka kira su sai su turo wakilai. Shugaban da ya kamata ya ji wannan magana wanda yake zai kawo zaman lafiya, ba wani meeting da wani shugaba zai yi a irin wannan zamani kamar inda zai ji a gaya mai yaya zaman lafiya zai auku, amma su ha'a ba sa ba shi mahimmanci. Sannan ko mun shiga dajin mun fito, kafin ka same su kai magana da su wai su saurare ka ma, za ka samu ba wanda zai saurare ka. Ashe kenan shugaban da ke sama da su kuma mayakan da ke daji su ne ya kamata irin wannan conference din ya fitar da mutane. Kusan wani abu duk mutumin da ka zo mishi ka ce na zo maka ne da aminci, ina so in ji kukanka. Saboda haka duk yaki nan da ake in an ce mun ji ta hanyar cewa muna so mu shiga mu ji su, za su ba mu wuri. Amma in mun tsaya muna cewa kawai wayannan lalatattun mutane ne, wayannan shinannun mutane ne, wayannan kaza suna ji, baya da za su saurare ka. Amma in ka ce eh mun ji an zalunce ku, amma me ye kukanku, me ye kuke so, to sai ka zauna. In ma abin hankali ne sai kai ka sa musu hankali a cikin tafiyarsu. Akwai wani shahararren ɗan ta'adda da muka shiga wurin shi, ko da muka shiga ma suna shan yaran shi, muka zo aka zauna, muka shi yasa nake cewa kujera zauna kusa da ni. Wani yana cewa kana girmama rayi, ba girmama su ne ke ba, in baka girmama mutum ba to ba zai ji maganar ka ba. Ba wanda za ka yi ma wa'azi kana zakin shi kuma dauki me wa'azin ka, babu shi. Amma in ka girmama mutum ka nuna mishi ma mutum ne, ka nuna mai yana da haƙƙi, to zai za ka ji ya saurare ka. Muka mishi wa'azi muna barin wurin nan, sai ba da doka inda yake, ya ce ba shan kwaya, ya ba kwaya, kuma ya ce a kawo malamai. Kuma yanzu ina gaya muku dukkan mutanen da ya kidnapping dukansu ya sallame su, ya ce ya sake su, ya ji wa'azi ya bari. Saboda haka ku bari mu shiga cikinsu, amma mu zo mu je da salama, mu je da zaman lafiya, mu je da jin koke-kokensu. Sannan kuma in an fito daji, abinda ya fi wuya akan shiga daji shine ka ce kana so ka ga shugabanni da hannun mulkin hannunsu, ka ce kana so ka gansu, ba su da lokaci, suna da lokacin komai, su je bukin aure, su je bukin wannan, su je wannan, amma ba su da lokacin a zauna a nuna musu hanyar da za a samu lafiya a cikin ƙasar nan, ba su da wannan lokaci. Kuma ina son gaya muku ba wannan conference ba, duk wani conference na je wani lokaci ma an kirgace ni wani conference, sai aka ce gwamna wani bai zo ba, minista wani bai zo ba, wani bai zo ba, sai na ce na ji daɗi da basu zo ba, domin rashin zuwansu ma zai bani lokaci da sararin in faɗi abinda ya kamata a faɗa. Domin da sun zo wannan magana lokaci sai ka ji kunyar su ba za ka faɗa ba. Kun fahimta? Saboda haka matsalar mu shugabanni ne. Shi yasa nake fata mu samu shugabanni masu kunne, masu saurare, wanda za su ji kukan talaka, wanda za su ji kukan wanda aka danne. In akwai shugabanni masu jin kukan mutane, na gode kwarai da gaske da wannan karamci da na samu wannan kasa, Allah ya saka muku alheri, kuma Allah ya dawo mana da zaman lafiya a wannan kasa. Kuma nayi murna da mutanen da na haku da su, wanda nima daga nesa nake jin su, kuma muna fata Allah ya dawo mana da lafiya, zaman lafiya a wannan kasa, kuma ya haɗa kanmu gaba daya. Thank you very much.
Let's appreciate the one and only Sheikh once again.
To ko mai ambassada Umma Kulthum za ta ce akan wannan jawabi na Dr. Ahmad Gumi?
Mutanen ciki haka ne, daidai ne maganan da yayi, kuma mutanen cikin garin ma akwai muhimmancin su ma a yi musu haka. Saboda kamar yadda shi Professor Isa Husaini Marti ya yake bayani dazu cewan waɗanda suka dawo cikin gari, waɗanda suka repentance kenan, so akwai problem din da ake samu ne da mutanen community. Akwai wanda yayi magana anan cikin mutanen jama'an da suka zo din, mutane ke kan nuna kyamata da sauransu, so shine matsalolin da sauransu. In ba ja mutanen cikin garin ba akwai matsala sosai, domin aka ce za a gama, za a iya an tuba, an yafe ma kowa, waye da sauransu. Mutanen garin basu karbe su hannu bibbiyu ba, sun nuna basu yadda ba da basu amince ba, to akwai matsala babba kenan, an yi ba a yi ba.
Shugaban kungiyar Kristoci ta Najeriya, wato CAN na jihar Borno, Bishop Naga Muhammad, na mai ra'ayin cewar akwai buƙatar zama tare cikin fahimtar juna.
Wannan taro tana da matukar muhimmanci, wato abu ne wanda yana jawo hankalin jama'a, mu zanna tare, mu fahimci juna tare, kuma mu yi tafiya tare. Bayan nan kuma su waɗanda sun samu kansu a cikin wannan tarzoma ko ta'addanci da ake ciki, ya kamata a fahimce su. Waɗanda suka nuna halin tuba a karɓe su, a zauna da su, a yi tafiya kuma tare.
To kamar ana maganan yadda su mutanen ma da suka tuban za a sake mai da su cikin al'umma, ana ganin kamar wata matsala ne ita ma mai zaman kanta, ya za a iya magance ta?
Matsala mu muka ɗauke ta matsala, gun Allah ba matsala ba ne. Jarabta dai Allah ya jarabce mu da shi, ya kamata mu ma mu fahimce su, ma su fahimce mu, muna iya mu zanna tare, ba tare da gani yadda ake gani cewa in sun shiga za su ƙara yin wani barna ba. Mutum da ya ce ya tuba, ai Allah ya yarda ya tuba, mu ma sai mu karɓa akan haƙiƙa sun tuba.
Masu sauraro duka-duka, da wannan muka zo ƙarshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako. Sai kuma mako mai zuwa, idan Allah ya kai mu, kwaji mu ɗauke da wani sabon shirin. Solomon Abbo shine wanda ya daidaita mana sauti a madadin sashen Hausa na muryar Amurka. Hassan Maina kaina ke sallama da ku, mu kasance lafiya.
To gaida Malam Hassan, yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Masu sauraron mu, sai mu ce muku assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuhu. Barkamu da warhaka da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci a cikin wani sabon shirin da dan gari, wanda sashen Hausa da muryar Amurka tare da gidajen radio ka da ke kawance da shi ke gabatar muku a kowane mako. A wannan makon, gidan radio Niyya FM birnin Kwanni ne wanda ya kai ziyara a garin Cerasa Mangu da ke cikin da'irar birnin Kwanni a cikin jihar Tawaje Jamhuriyar Nijar. Muka leka domin samu muku tarihin garin, wanda ni Haruna Mamman Bako ne kitibis da hakimin wannan garin na Cerasa Mangu, kuma na suma da tambaye shi sunan shi kamin shi muna bayanin tarihin wannan garin.
Ni ne Alhaji Abdukaka Ogundawakin da Cerasa Mangu.
Ranka dade shin wannan gari na Cerasa Mangu, yau yalla watakila a ce ana iya akwatamta, in ma ba a da kisashi tabbatacce yalla ya kai kamar shekara na da girkawa. Misali
wannan garin namu na Cerasa, sai mu ce a halin yanzu dake wanga lokacin, sai mu ce tun lokacin ana yaƙe-yaƙe dai ne garin.
Irin yaƙe-yaƙe na dauri.
Na dauri a lokacin garin aka kawo shi.
To ya ne an kai an kawo garin?
To a lokacin da an kai kawo garin, a lokacin akwai wani mahalbi ana ce mishi Dogo, shine da yazo. Akwai wata tsakuwa nan a tarihi nan a cikin garin, yamma gari da nan bakin, nan bakin gidaje nan yamma gari, anan ya aje sansanin shi yana halibi. A wannan lokacin mu abinda aka ga mun aka ce a wannan lokacin ne aka kawo garin, amma garin ba ana ya tsaya ba, yayi zama wuri kamar kashi ko uku ne,
wuri
wuri to ga na uku ne kuma aka samu garin ya tsayu anan
wuraren da garin yayi zama nesa ne ko kuma ana ekimanta su a ce wuri kaza na
to babu nisa tunda nan akwai nan wannan wurin da ake ce mada a hagara shi a wannan lokacin an ce mana garin yayi zama nan bayan nan kuma nan sai a ce wanga wurin da ka gani inda kaka care ran anan kuma wannan wurin da adda tarihi ba irin shi nan dai anan cikin Niger ni dai ga nan sani in ba nan wurin ba to nan ma garin yayi zama nan wannan wurin tunda kusan dushi ne wanda kuma ga wani rere a karkashin gare shi
sai kuma nan inda shike yanzu
yanzu nan ne Allah kawo garin gashi sannu har garin ya bunkasa
nan inda garin shike yanzu yalla ana iya sa mai yalla shekara nawa misali
to anan yanzu Allah na misali sai mu ce mu a sanin wayan mu sai a ce garin yanzu ya kai shekara ko a ce ya kai shekara 400 da kawashi
to me yasa ake ce mai ce rasa mangu
to sunan da aka ce mishi ce rasa mangu shine ya duku tarihi daga sunan kama a ce aljanu shine yake ce mai ce rasa mangu inda ita mangun mace ce shi wannan wanda na ga maka dogon a wannan makwabtan namu anan ne ya samu aka gama shi da ita da shi bai da dangantaka da su wadanga din amma saboda hitina ta yi yasa sai suka samu suka aura mai wannan matar
kamar akwai rashin zaman lafiya tsakanin su amma saboda a zamna lafiya sai an kai mai mata
lalle akwai rashin zaman lafiya tunda mu da abinda mun ka sani duka nan wanga garin makwabtan mu sun yi iko har bisa malbaza duka iko su ne amma mu a tarihi ba su taba ikon ba
wannan abin
ya gagare su nan ta baye su su mai da ta karkashin su shi mun ka sani
to yanzu kamar yalla an kai yin hakimi nawa misali a kisashi nan cikin wannan gari
yanzu alal misali yanzu an kai kamar hakimi ina ji suna kai 9 zuwa ko 10 sha wani abu tunda ni ban yi lisanin su ba amma dai suna kai tsakanin 9 zuwa 10 sha wani abu
kai kankan yanzu ka kai shekara nawa bisa karaka
yanzu abin da gare ni ina da shekara 10 da wata 6 ba kwana 2
to garin nan ce rasa mangu yalla wata kila shina da wani abu wanda za a ce wata martaba gare wadda ko ina na an zaga yalla cikin wannan kasa ko cikin duniya wannan abin in ba nan ce rasa mangu ba duniya ba ya samu ne shina da wannan martaba
abinda muka ji a tarihi abinda aka wadi lalle akwai martaba tunda mu ya martaba lokacin da ake yaki wannan dushen da wanga dushen duka gamiya suke yana yaki
duwatsun bishe su
ga sai su gami lalle haka aka tabbata mana gamiya suke a wannan lokacin tunda su masu wannan martaba su suna da abin su kuma a yaki su wadanga masu wannan garin su ake sa gaba tare da kakakin nan nan kunne zanza ta taya su ake tura gaba
ana son a yi galaba
a wannan lokaci
to dauko muna bayanin cikin martabobin garin na shi wannan rere da an ka ce ga rere isa duci amma babu wanda da izinin shi debo shi kawo shi gida dai
to shi wannan reren sai a ce wani ikon Allah ne tunda ni dai na zaga wuri a cikin Niger ma har kasashen waje na je Mali amma ban taba ganin rere karkashin duci ba yan ba wanga ba kuma shi martaba shi wannan reren lalle ba a ci abai da martaba akwai martaba gare tunda akwai aljannu a karkashin shi ko saman shi ake cewa shi wannan reren tunda a lokacin abinda mun ka sani ba kai hawan reren nan ka yi kirari baka samu wata matsala ba amma yanzu ne abun
yanzu ana
iya a ruku kana yi mu dai yanzu da yan gari
kun mun sa sun ce suna hawa bisa hanyar ruwa
yanzu ma haka ruwa su zo su fitar kada bisa gare shi
to amma dai bowa gida ita har yanzu ba fara ba
to har yanzu dai ba fara ba ni dai a nan sani dai ni dai ban san ba in dai akwai wani wanda ya jaraba Allah ya gani ko abin ya zazzama haka nan ni dai a nan sani dai babu wanda ya taba debo shi
to shi wannan rere an ce idan aka debo shi ana iya hada cikin wata matsala wace irin matsala ce
to ni ban san ba ko wace irin matsala ce amma kware tana ya tashi a da yanzu a can shekarun ba lalle haka mun ka ji ana gani
kuma tsoron haka ya sa ba a debuwa balle yanzu a san martaba har yanzu akwai ta
kuma yanzu kai babu wanda ke yes jaraba tunda ana jin tsoron wannan abin
to ana ya tashi reran kuna samu yalla ko wasu dan su daga takwa kasashen waje don dai gani ne a zaka diba shi
kuma masu zakwa har turama suna zuwa wurin su je su yi hotunan su koma
to yanzu in an ka tabbata ruwa misali yalla ruwa ba su wuce da reran to wanda gashi karkashin duci ne
wannan reran ne an kai ruwa wani iko Allah ne yanzu an kai ruwa yau an kai ruwa an ka je za ganin wannan reran yana turo ko kuma ba ruwa ba su shi kai ba su shi kashi ma wannan reran ruwa ba su shi kashi
ko an yi ruwa bai shi kiya
ko an yi ruwa bai shi kiya sai dai washi wannan wurin ko an yi ruwa bai shi kiya
muna ai musan yalla wannan gari na ku akwai wata matsala wadda a gare shi wadda yake son nan da nan hukumomi su agizo ai maza maza a taimaka muku game da wannan matsala
to muna da matsala sai mu ce tunda ai shi gari ba cha ba matsala tunda akwai wuraren da ruwan mu na yanzu wadannan muke sha har wurin jiyoyi muna son mu samu furaje kuma wanda eh murzaje
saboda
mutane su samu ruwa tsarkakaki na sha
game da wannan matsalar tarwa da cerasa mango ke fama da ita wadda hakimin garin yayi muna bayani na tuntubi malam Abdul Muhammadu magajin garin birnin Kwanni wanda a karkashin hurumin sana wannan garin yake a karkashin da'irar birnin Kwanni domin jin shi hasa yi a magance ma wadannan jama'a wannan matsala
kuragode dauka Haruna mun bako da kabbani wannan dama na in yi wanga bayani bisa ga matsalar gata ruwa da akwai cirasa mangu to wannan matsala mun san da ita kuma tunda mun ka zaka mun daura niyya insha Allah ba cikin bata lokaci ba zamu daidaita wannan matsala tunda sun san da cirasa gune akwai wannan mini addiction do potable babba to bata da girman da za ta gama garin biyu me mun samu cikin program d'urgence za a yi ma cirasa gune babba mini addiction do potable wanda za ta gama cirasa din biyu yanzu haka an yi diyawo din an ba da kudin wannan aiki yanzu jiran ne ake dan kwangila yazo yayi wannan aiki za a hada wadannan garuruwa biyu don ka da cirasa guni da cirasa mangu za a hada su sai wannan mini addiction do potable ta hada Lede village kuma ita wancan in mun sai mu debe wannan mini addiction do potable wanda a gare mu wannan dan karamin shaton
wancan bowl
da an karami wanda akwai cirasa guni sai muna dibe da hannun zana ma wani gari inda muke son mu kai shi mai zan tabbatar mutanen cirasa insha Allah cikin yan kwanakin ga wannan matsalar ruwa zai zama tarihi gare su kuma zamu kula insha Allah
masu sauraron mu anan muka zo karshen wannan shirin na da dan gari wanda ni Haruna Mamman Bako na shirya na gabatar daga nan gidan rediyon Niya FM dake birnin Kwanni Shanguriyar Nijar kasancewa shirin na zuwa ne a karkashin haɗin gwiwa tsakanin sashen Hausa na muryar Amurka da gidajen radio ka daban-daban kuma daga nan sai in ci muku sai kuma wani jikon idan fa Allah ya so
to madalla Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za ku iya sauraron mu kai tsaye a tashar VOA Africa kan mita 102.5. Baya ga haka, a koda yaushe za ku iya zuwa shafukan mu na internet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu. haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci, sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri har da a dawo lafiya na Baba Yakubu Makeri da kuma matasa a duniyar gizo na Shamsiya Hamza Ibrahim. Yanzu a madadin dukan waɗanda suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Solomon Abo da hada shiri da bada umarni, alheri ke muku, fata alheri ku wani lafiya, mu kuma kwana lafiya da alheri.